muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar 12 ga watan Mayu shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Babbar jam'iyya mai mulki a kasar Afrika ta Kudu ANC ta lashe zaben da aka gudanar kamar yadda hukumar zaben kasar ta tabbatar jiya Asabar, amma farin jinin jam'iyyar ANC ya ragu a zaben da aka gudanar ranar Laraba ba kamar wanda ya gabata ba. Yawan waɗanda suka kada ƙuri'ansu bai kai yawan na zaben da ya gabata na shekarar 2014 ba, amma karan mutane kashi 66 cikin 100 ne suka fita zabe, da kashi 73.5 cikin 100 na zaben da ya gabata. Raguwar farin jinin jam'iyyar wata alama ce da ke nuna mutane ba su gamsu da cin hanci da rashawa da ake samu a cikin jam'iyyar ANC ba, da kuma nuna bambance-bambancen kabilanci da ake samu a fadin kasar. ANC ta lashe baki ɗaya zaben 'yan majalisu 6 da aka yi tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Jama'ai a Afghanistan sun ce an kashe wata fitacciyar 'yar jaridar gidan talabijin a birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Remi ya ce an harbe Mena Mangal a Kabul gunduma ta 8 da misalin karfe 7:20 na safe ranar 11 ga watan Mayu. Wasu masu tsaron shaguna da suka shaida harbin sun faɗi cewa wasu mutane biyu kan babur yayin da Mangal ke jiran mota. Shaidun suka ce ɗan bindiga daga kan babur ya yi harbi har sau huɗu a sama domin ya rikita mutanen da ke kasuwar, sannan ya harbi Mangal sau biyu a ƙirji. Ita dai Mangal ta yi aiki shekaru sama da 10 a matsayin mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin na Ariana TV. Haka kuma tana da wani shafin kafofin sadarwa da ke tattauna batun yancin mata a Afghanistan na yin aiki da kuma na zuwa makarantu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Pakistan sun ce wasu gungun 'yan ta'adda sun afka wani babban otal jiya Asabar a kusa da tashar ruwa ta Arabian Seaport da ke birnin Gwadar, suka kashe wani mai gadi ɗaya. Rundunar sojin Pakistan ta ce jami'anta ne cikin gaggawa suka zage 'yan bindiga ɗauke da makamai, wanda hakan ya bada damar kwashe dukkan mutanen da ke cikin ginin. An yi musayar wuta ta kusan sa'o'i 3, an kashe dukkan 'yan bindigar, kuma jami'an tsaron Pakistan suna gudanar da wani bincike da watakila a samu waɗanda suka shirya harin. Wata kungiyar 'yan awari mai suna Baluchistan Liberation Army BLA a takaice ita ce ta ɗauki alhakin harin, ta kuma fitar da wasu hotunan 'yan bindigar da suka kai harin su huɗu a kafofin sadarwa, suna mai cewa su ne suka kai harin, sai dai harin ba a tabbatar da su yi hancin wannan sanarwar ba. A ɗaya ɓangaren kuma, jami'an Pakistan da Majalisar Ɗinkin Duniya na binciken wata sabuwar ɓarkewar annobar ƙwayoyin cutar HIV a gunduma ta Kudu, inda kusan mutane 400 suka kamu ƙasa da mako biyu. Jami'ai sun tabbatar jiya Asabar cewa kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka kamu yara ne ƙanana, kusan rabinsu 'yan ƙasa da shekaru 5. Kafofin yaɗa labaran yankin ne suka fara bayar da rahoton wannan annobar mako biyu da suka gabata a birnin Larkana, gunduma a lardin Sindh, wanda daman can ta taɓa samun ɓarkewar annobar sau 3 a 'yan shekarun baya. Ana zargin wani likita da ke yi wa mutane allura da allura ɗaya yana yaɗa ƙwayoyin cutar HIV mai karya garkuwar jiki. Gwamnatin yankin dai ta tura da tawagar ma'aikatan lafiya zuwa gundumar da ke da yawan mutane miliyan 1.5 domin bincike da ɗaukar matakan da suka kamata, suke har da samarwa da mutanen da suka kamu, kulawar gaggawa da kuma daƙile yaɗuwar cutar. Daga ƙarshe ‘yan ƙabilar Houthi na ƙasar Yemen sun fara janyewa daga tashoshin jirgin ruwa na Hodeidah da Salif kuma Ras Isa kamar yadda jejine zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Losgard, chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, ya bayyana ranar Juma'a cewa za a fara wannan janyewar kuma a gama ranar Talata. Ya ce ƙungiyar jin ƙai ta RCC ta yi marabalare da ta yin da ƙabilar ta Houthi ta yi. Lawless Gari ya ce wannan matakin shine abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar a Hodeidah wadda ta ji tana kwance da mara tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Yemen.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila akan harkokin da suka shafi mutane masu nakasa a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma. A wannan karan shirin Nakasa ya bakunci garin Kano a tarayyar Najeriya, inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kori ya tantauna da Aminu Ahmad Tudun Wada, mai aikin kera keken guragu, sana'ar da ya koya da nufin samarwa guragu sassauci akan maganar kai da kawo, bayan da ya lura cewa larurar kafafu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hanawa nakasassu samun ilimi. Ko da yake kafin ya rungumi wannan sana'a, bakon shirin ya fara ne da kasuwanci. To amma ku bari ku ji yadda aka yi haɗu da larurar da yake fama da ita.
A lokacin da na haɗu da wannan nakasa, ina da shekara uku. Allah ya sa na samu wannan nakasa ta kafa. Babana ya yi alwalara da magariba zai tafi masallaci, sai aka yi mun alwala, sai ya bani buta ya ce to kai gida ka zo mu tafi masallaci. Ina shiga zaure sai na yanke jiki na faɗi, ina faɗuwa na kama kuka. Ya taho daga kofar gida ya zo gurina, babata ta taho daga cikin gida ta zo gurina, ban daidai na kuka ba, ta karbe ni. Shi kuma ya haƙure ya tafi masallaci. Ƙarshe dai haira daga masallaci ina kuka. A wannan lokaci gari ya waye, aka ɗauke ni aka kai ni asibitin Murtala. Daga asibitin Murtala a wannan lokaci da safe ana sa na aboki baho za a yi mun wanka, aka ga ƙafata ba ta shurawa. To shi babana ya ce to ku zo mu tafi asibiti. Aka kai ni asibitin Binni. Daga asibitin Binni Turawa suka yi iya ƙoƙarin su. To lokacin Dala Orthopedic, wato asibitin kashi na Dala Turawa ne suke aiki. Babana daga nan ya sake ɗauka ta, aka ce aka tafi da ni asibitin abinnan Dala. To lokacin Turawa ne su ne suke yi wa mutane operation menene diddi, aka yi iya ƙoƙarin da za a yi a ga na samu tashi. Allah bai yi ba, babana dai duk inda za a shiga, babata da bokaye da malamai da duk inda za a shiga aka yi iya da yadda za a shiga. Ƙarshe dai aka haƙura aka bawa Allah a ta wannan.
Tun a wannan lokacin dama ƙafofin duka biyu ne ko kuma a ɗaya ce ta fara kuma daga baya ɗayar ma ta taɓu?
Ƙafofi na guda biyu ne, saboda a tsuguna nake tafiya, duk wanda yake kallon talabijin ko yake wani abu zai dinga gani na. To a haka na samu kaina a gurguntar, bana iya tashi, saboda a lokacin akwai cututtuka kamar guda huɗu wanda gwamnati da ma'aikatan lafiya duk sun mai da hankali a kansu. So da a lokacin akwai kuturta, akwai ƴan rani, akwai kurkunu, akwai ƙazuwa. To duk ana ganin wasu ciwuka ne waɗanda suke damun mutane a ido ƙarar ana kallo. Amma a lokacin ana amfani da cewa duk wanda yake da larura irin wannan tamu ta polio, wato sai a ce ai shan inna ne wasu iskokai ne ko ka je gindin bishiyar kuka ko wani abu ko ka taka wani abu ko ka taka aljani shine yake tafa ba a gano cewa wata cuta ce ta daban wacce ake sha a ruwa ko a iska ko a wani bata zo ba to shine dalilin
yaya rayuwarka ta kasance musamman kana matakin yaro batun makaranta da sauran abubuwa an yi makaranta ne
eh na fara makarantar primary ta farko ina fara zuwa to da baba na ya tashi daga unguwar da muke
nan bayan kai shekara kamar nawa
na yi shekara kamar 6 ina da gurguntar to abokane na waɗanda muke wasa da su wasan ƙasa da sauran su aka je aka zuba su a primary ni ma aka hada da ni to waɗanda suke dauka ta a baya muna tafiya makaranta da ran gane nauyi kuma muka tashi daga gidanmu kusa da makaranta muka koma wani guri mai nisa tsakanin makaranta da gidan to sai zama yaran ba sa iya dauka ta zuwa makarantar primary din da sauransu to anan na samu matsala na ci to ni yanzu shikenan na hakura kenan babu karatu sai na gano kirkira a lokacin na ci to saboda Allah ina ganin babu abinda ya hana ni zuwa makaranta da na girma sai na gane babu abinda ya hana ni zuwa makaranta sai rashin keke na gurogu wanda za su tuka su je ma su zamana suna da kafa za su iya zuwa to daga nan ne na ce to ni kuma zan yi maganin keke
bayan wannan lokacin da ka daina zuwa makaranta saboda lalurar rashin abin sifiri yaya rayuwa ta kasance
a rayuwa da ta kasance sai na zamana cewa na zo na zauna a kofar gida na kama trader hakan nan in je kasuwar kusa da unguwarmu in dan siyo abubuwan da zan iya siyowa in zo in kasa ko kuma in wani zashi kasuwa in bashi cewa siyo mun maganin sauro siyo mun alewa siyo mun dai wani abu da dai din naga ana siyarwa yara suna siya sai na dinga irin wannan harkar kasuwancin a haka na kasance na iya kasuwanci sannan da na gane cewa ai rashin keke ne yana ni to sai ne wata zuwa makaranta yanda zan ci gaba da karatu
to zuwa yaushe ne ka dinga yin wannan trader kuma ta kai wannan mataki misali wannan saye da sayarwa da kake na kayayyakin masarufi
a kayan masarufi da na dinga saye da sayarwa na fara yin saye da kayan masarufi tun 1978 to na fara yin wannan ina yi har sai da ta kai
kana dan shekara wajen 17
ina da wajen 17 to a lokacin da na fara yin wannan ina sana'ar tunda na je ina koyon aikin kafinta a wurin wani babanmu wani professor a unguwarmu a lokacin ban fara kasuwancin ba to ina zuwa gurin wani tsoho yana harkar kafinta saboda duk ƴaƴansa abokane na ne to da nazo nake son zan fara kasuwanci sai na ce masa baba ina son za a yi man dan karamin shago haka kes ina son zan fara sai da kaya daidai shagon duk mutumin da ya san tabarman leda karama mai kafa 6 din nan bai kafa 4 to daidai yanda yayi man shagon kenan kuma a lokacin abinda na bashi cewa ya kawo naira 15 in siyo wasu kaya in hada maka wannan shagon na siyo ya hada mun ina kasuwancin daga 1977 har nazo da 8 kai har nazo da 83 a lokacin ina kasuwancin sai da na kai ina da babban shago a unguwarmu a nan tudun wada ya zama na katon shago ina sai da kayayyakin masarufi na je kasuwar sabon garma na siyo kaya saboda a lokacin da aka canja min babban shago sai da ne aka yi min kanta 4 wanda in na siyo kaya yau to sai gobe zan kasa su to amma da wani lokaci ya zo aka ce a rushe shaguna a rushe kasa-kasa to a lokacin kuma sai ya zama nan kuma sai na daina wannan harkar sai na koma yin kere-kere na ce to ina da wani tunani kwaya daya guro ni rashin keke ya hana ni in ci gaba da karatu in karasa primary na bare in tafi secondary bare in tafi jami'a sai na ce to tunda na gano keke ne ya hana ni tafiya kuma ana haihuwa guro guba ba a haihuwa su ba me zan yi wanda zai sa gurogu su sami keke saboda su ji dadin tafiya makaranta kada su ma su sami kansu kamar yanda na sami kaina ban iya karasa primary ba bare in shiga secondary sai na ce keke zan zo in fara kerawa tun ina zuwa na hangi masu yin keke a Kano a lokacin mutum biyu ne akwai wani mutum ana ce masa kwalle da a sabon gari yake yi a Ilan Road daidai bayan bankin Inyamurai ya tashi daga nan ya koma Dakata akwai wani dattijo da yake yin sa a Jakara sai ai wata 6 ka bada kudin keke naira 100 ko 200 ba a gama maka keke ba sai ai wata shida ba a kare maka ba. Nace to idan wayannan mutanen guda biyu suka mutu a Kano to yaya zamu yi? Saboda haka kaga ba mu da wani wanda zai muna, sai muka koma muka ce to dabarar da ya kamata yi muka je muka sai keke guda ɗaya muka yanyanka shi muka zo muka dinga gwada shi
muna
da ni da akwai wani ana ce masa Abdullahi Waqo da akwai wani ana ce masa Muhammadu Gumal da akwai Gani akwai Muhammadu Sa'idu wato Muhammadu Keti muka taru muka ce akwai wani Ibrahim Malumfashi shi ya rasu muka zo muka haɗu muka ce ku zo fa mu dage mi wa kanmu abin hawa da muka yi keke na ɗaya a Kano a nan Katsina Road daidai wajen abin residential hotel muka samu wani inyamura a guri muka ce masa muna so za mu haɗa keke na guragu ya za mu yace ku zo ku zauna duk ina abin da kuke so ku yanka ku zo zan ba ku dama in za ku iya yanka ku yanka in ba za ku iya ba ku zo ni zan yanka muku ku yi mashamaɗin
shi me yake
shi walda yake
to wasu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da bakon shirin na ƙasa Aminu Ahmad Tudun Wada ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku mu ni lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tauka huiwa. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya? Menene dadin duniya?
A cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki akwai karuwanci akwai luwadi akwai madugo da kuma sauransu da ake yi da hada bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 9 ga watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan ba ku manta ba, shirin domin iyali ya kawo muku rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargin yi a waɗansu gidajen yari da ke garin Maiduguri da ya sa gwamnan jihar Kashim Shatima kafa kwamitin bincike. To sai dai bayan cikar wa'adin da aka ɗibaro kwamitin na gudanar da aikin sa ya miƙa rahoto ba tare da cimma burin kafa shi ba. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Tun a ranar 21 ga watan Maris ne dai gwamnan jihar Borno ya kafa wannan kwamiti mai mutum goma da ya ce za su binciki wannan zargi da aka buga a wata jarida don tabbatar da gaskiyan wannan lamari wanda kwamitin ya haɗa da lauyoyi da mataimakin shugaban gidan yarin da ke garin Maiduguri. Wani daga bisani ma'aikatan gidan yarin suka janye wannan jami'in nasu daga cikin kwamitin so kuma ki baiwa wannan kwamiti damar shiga gidan yarin don binciken gaskiyan wannan zargi da ke faruwa a gidan yarin. Ya ce duk wanda ba shi da abun boyewa bai ga dalilin da ya sa zai ji tsoron wani abu ba sai dai watakila akwai wani abun da baya so duniya su sani shi yasa suke so su boye a ƙarƙashin darduma don wannan matsalar kuwa babbar matsala ce ba za mu iya bari a boye ta haka kawai ba tare da an gudanar da bincike a kai ba. Gwamnan ya ce wannan abin takaici ne abun kushewa a ce hukumar gidan yari tana hana ruwa gudu wajen gudanar da bincike. Barista Kakashe Hula wanda ya shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma attorney general din jihar da kuma ya shugabanci wannan kwamiti bayan mika wannan rahoto da babu sakamakon binciken ciki ganin cewa ba su samu damar gudanar da bincike ba na rashin ba su damar gudanar da hakan ya min karin haske game da batutuwan da ya faru kamar haka.
A cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki akwai karuwanci akwai luwadi akwai madugo da kuma sauransu da ake yi da hada bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari. To an samu jama'a da dama domin su wakilci bangarori daban-daban a wannan kwamitin. Su yan gidan yari wato prison service da fari sun turo mana wani mai suna DCP Ahmed Bojube domin shi ma ya wakilci wannan rundunar tasu amma daga baya suka janye shi suka ce ba zai zo yi aikin ba. To abubuwan nan da aka gaya mana baya mun zo mun yi meeting an yi inauguration muka je prison amma shi command controller na prison ya ce sai ya samu umarni daga sama kafin ya bada ya bamu abin nan dama mu shiga cikin wannan gidan yari. Muka zo dai muka rubuta wasiƙu guda uku dukkan muna ma shi controller general na ƙasa Ahmed Jafaru, muna neman ga abubuwan da yake faruwa. Shi gwamnatin jihar Borno sun nada wannan committee kuma ga abin da ake yi. To daga baya dai abin da muka ji ya kiye meda mana martani, ya kiye ce mana kala saboda abin da ya rataya wayan mu mu saukar. To amma a yanzu dai tunda ba a ba mu dama mun bincika ba, ba za mu iya mu ce wane da wane suna da laifi ba, amma dai akwai abin a zo a bincika. An hana mana mu duba mu tabbatar da gaskiya.
Yanzu ta gashi dai baka a takance dai baku samu committee kun shiga gidan yari kun bincike abin da yake ku ba?
A ba mu shiga ba. Shi yasa ba sun hana mu dama, kuma shi yasa mu muka rubuta domin hakki ne ga wayan kowa a bincika wannan abin saboda a yi ma mutane da ake cuta adalci.
Tuni dai gwamnatin jihar Borno Honorable Bukari Shettima ya alƙawarin ganawa da minister ma'aikatan gida na tarayyar Najeriya game da hakkin ba su haɗin kai da babban jami'in gidan yarin da kuma na gidan yarin da ake kira maximum prison suka ki.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun ga inda za ta kaya. Ko gwamnatin tarayya za ta sa baki a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yarin adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu da laifi. Mu koma kan batun kama wata ɗaliba 'yan Najeriya Zainab Aliyu a ƙasar Saudiya bayan samun jakka da aka makalawa sunanta ɗauke da ƙwaya. A yau shirin ya samu yin hira da mahaifinta Malam Habibu Aliyu Kila, ya kuma fara da bayyana yadda Zainab ta gamu da wannan tsotse.
Sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan Disamba 2018 wato bare kenan. Sun isa Jidda, daga nan sun wuce Madina. Bayan sun kwana ɗaya a kwana na biyu ƙarfe 2 dare agogon Najeriya, matata ta kira ni ta gaya min halin da suke ciki. Na ce wani hali ne? Ta ce ai akwai su jami'an tsaro da suka zo ɗakin su a hotel suka same su, suka ce suna neman Zainab domin suna zargin cewa akwai ta jaka da ta manta da ita a Jidda. Suka tabbata musu cewa su ba su da wasu jakoki, in ba jakokin da suka zo da su guda uku ba, dama su uku suka je. Ka ce a akwai wata jaka tu da ake zargi kuma da sunan Zainab a jiki. To daga nan dai suka tashi suka kama ta suka taho da ita. A lokacin da ta gaya min na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To tun daga lokacin na sa dan ba washe gari da Allah ya waye gari, inda na fara zuwa shine filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da yake Kano, domin a nan suka tashi. Kuma ofishin da na fara zuwa shine ofishin Hanasha da Fatocin Kwawi wato NDLE, na yi rahoto sannan kuma na ba da korafi na a rubuce cewa ga halin da ake ciki. Daga nan suka fara bincike, kuma binciken ya fara a gabana ma a lokacin aka nemo waɗanda suka aiki a ranar da aka yi wannan tafiya. Bayan sun zo kuma a gabana sun tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wannan abun, kuma wani ne ya ba su jaka suka yi amfani da tag din Zainab suka liƙa mata. Kuma sun faɗa a rubuce, sun faɗa da bakin su. Bayan haka a cikin wayoyinsu akwai musanyen sakonni da suka dinga yi yadda za a ɗau wannan jakoki a samu tag din da za su liƙa. To bayan na yi wannan sai aka fara bincike sosai, inda su hukumar NDLEA suka riƙe su a wurinsu. Daga nan suka rubuta rahoton su zuwa Abuja, daga Abuja kuma su ma suka rubuta nasu, sannan suka gurfana da su a babbar kotun tarayya da take nan Kano. Ita ma matata da kuma babbar yata da yake da masu uku suka tafi suna can ƙasa mai tsarki, sun rubuta irin korafin da na rubuta suka kai ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia. Bayan su ma akwai kungiyar dalibai da kungiyar mazauna 'yan Najeriya mazauna ƙasar Saudi Arabia, su ma sun rubuta irin wannan korafin. Kuma daga nan muka yi ta bibiya, muna ta magana tsakanin shi ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia da kuma ofishin jakadancin ƙasar Saudi Arabia. Duk da cewa duk lokacin da muke wannan abun mun lura cewa kamar ba su samu cikakken bayani ba, illa daga lokacin da ita hukumar Hanasha da Fatocin Kwawi ta gurfana da wayannan mutane a gaban kotu, ta aika musu rahoto da kofi, sun san halin da ake ciki. To amma babban abin da ya faru shine akwai wata mata, ita ce mai taimakawa shugaban ƙasar Najeriya kan harkokin ƙasashen waje, Afige Davri, naga ta yi taro da manema labarai tana cewa gaskiya ana zaluntar waɗanda ba su da haƙƙi, ana hukunta su ba su yi laifi ba. To sai na ce to ai irin wannan ina da kamar matsala ta ce nima, sai na rubuta korafi ga shugaba Muhammadu Buhari ta karkashin office ɗinta. Na kai mata office Abuja, Allah cikin ikonsa, lokacin da nake ban same ta ba, amma bayan kwana biyu na dawo, bayan kwana biyu ta je ta gani kuma ta yi magana da ni cewa in saki samu rana in je in same ta office. Na je na same ta office, ta yi mun bayani cewa shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa shi ministan shari'a na Najeriya ya gaggauta yadda za a sako da Zainab, domin shi ma ya karanta wannan korafin na kuma ya karanta abin da su hukumar sha da hana fadaucin kwayoyi suka gabatar a kotu. Saboda haka da kanta ta dauke ni mun je mun ga ministan shari'a na Najeriya, kuma a gabana ya ba da umarnin a gaggauta yadda za a saki Zainab.
To amma gashi kamar bayananka suna nuna abubuwan suna gudana kamar cikin hanzali, amma abin da yake ba ma mutane mamaki shine yadda aka dau waɗannan watanni tun watan Disamba da na shekarar da ta wuce, ana magana wata 5 zuwa 6, ya aka yi abin ya dauki wannan dogon lokaci?
To da farko dai ka san yadda harkokin aiki yake, musamman ma bincike, shi bincike irin wannan dole sai ya dau lokaci. Dama an tabbatar mana cewa ba abu ne na yau da gobe ba, amma kuma ana ba mu dai tabbacin cewa abin zai zo cikin sauki domin an kama waɗanda suka yi wannan laifin tun da farko. Saboda haka kullun magana ce ta za a yi yau, za a yi gobe, kuma Allah cikin ikonsa an samu tsaiko wurin hutattaki, hutu da aka yi a Najeriya, kuma harkar zabe ta zo ita ma. Duka ka san a lokacin da abubuwa sun tsatsaya, idan ba zaben aka yi ba hankali bai kwanta ba. Yawanci jami'an da zaka je ka samu su ma sun sa gaba ne a harkar zabe, suna ga wannan abin shi kawo tsawon abin nan. Kuma ka san ita kasar Saudi Arabia kusan zance ita ba ta yin abinta da gaggawa. Ina ga yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka samu jinkiri.
A daidai yau dama abin da nake so in maka magana kenan, cewa a daidai lokacin da kake ta wannan faɗi tashi a nan Najeriya, can ya ta kasance ita kuma Zainab da kuma mamanta tunda suna tare, ko daga baya sun baro ta ne?
To tunda umara suka je, akwai ƙa'idar lokacin da za su zauna a can ƙasar Saudiya. To da lokacin sai kare visa ta kare suka dawo Najeriya, amma na gaya ma tun lokacin da abin ya faru har suka dawo ba su ido hudu da ita ba, don ba ba su dama sun ganta ba, illa dai su yi magana da ita ta hanyar waya. To ni kuma anan ina magana da su, suna gaya min irin cigaban da aka samu a can, ni kuma ina gaya musu irin cigaban da aka samu a nan. Muka haɗe dai haka, wato su suna yi a can, mu muna yi a nan, har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu.
Su daga lokacin da abin ya faru kwana nawa suka yi a can?
Kwanan su ɗaya da fuzon su umara abin ya faru. Saboda haka sai da suka yi, ina ga kamar kwana bayan faruwar abin sun yi kamar kwana 22 lokacin bizar su ta kare suka dawo gida Najeriya.
Yanzu rahotanni sun tabbata cewa an wanke Zainab kuma ba ta da hannu a wannan al'amari da ya faru. A wannan hali ake ciki?
To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin halin da take ciki. Yanzu dai a madadin wakilan mu Haruna Dauda Biyu da Mahmud Ibrahim Kori da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke.
To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Gifted and safi, Ramadan Mubarak. Ramadan.